sura mai albarka. Idan ba manta ba, ajiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 15, yau za mu tashi aya ta 16, kuma wannan shi ne majalisar mu na wuri a cikin sura. Bismillah.
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
الله يجزي كل كلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب السماوات والأرض وانين وانديا هلتا kuma yake kulawa da sammai da kasai baki daya, waye kuma yake kula da su? Kul kaga musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahu Allah shine ya halicce su kuma shi yake kula da su. Wani lokacin sarki yayi tambaya kuma ya bada amsa, kuma wannan tambayar su kansu idan aka bar su din ba su da wata amsa da ta wuce wannan amsar da Allah subhanahu wataala ya faɗa, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bada labari a wasu wuraren daban-daban a cikin Alkur'ani. Haka zalika Allah ya shaida akan cewa shi ya halicci sammai da kasai a wurare daban a Qur'ani. Kul Allah ya ce ka gaya musu a fattakhattum min dunihi awliya'a, to yanzu kwariki masu taimako majibinta al'amura wanda kuke ba wa soyayya, irin soyayyar da mahalicci kaɗai ake ba wa, sai ku bayar da ita ga wani wanda ba Allah ba? La yamlikuna li anfusihim naf'an, su ko wa'annan da kuke nuna wa soyayyar ba sa iya amfanar da kansu, ba sa mallakar wani amfani ga kawunansu, wala darra, ko ba sa iya cutar da kansu. Wani abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa, ko a yanzu da muke rayuwa ba lokacin kufaru Quraysh ba, wannan yana faruwa da mutanen da suke miƙa al'amarinsu wanda Allah kaɗai ake miƙawa zuwa ga wasu da ba Allah. Wani fasting da na taɓa gani ya furge ni sosai ƙwarai da gaske, irin yaranmu da suke shiririta a TikTok da Twitter da sauransu, da sai aka haifaito wani yana kokawa zuwa ga shehunsa, shehun dare ƙasa, cewa to shehu kana kallo ga halin da muke ciki, ga shinkafa ta yi tsada, yanzu litar mai ta kai kaza. To ya faɗi sunan shehun, sai aka samu wani ko buɗa kawo ne da sunan shehun, ko kuma dai coincidence ne irin ya zama sunansa, dai sai ya ce ku yi haƙuri, ni ma haka nake siya. Kuma za a ga tabbas su yadda ya ce shehu wane-wane, kana ganin halin da muke ciki ga ƙasar mu yadda ta koma, yanzu litar mai a ce ta koma kara, ya ce ku yi haƙuri, kuma ya saka hoton shehun da aka yi magana, ya ce ku yi haƙuri, ni ma haka nake siya. To wannan wa'anda ake kira ba sa mallakar amfani a kankin kansu, su ba sai Allah ya saukar da amfanin da rinsu suke amfani. To da ka nufe su ba wanda ka nufi Allah ba, ba wani abu da ya sa maka shamaki tsakaninka da Allah mahalicci, ka nufe shi kai tsaye yana jin ka kuma zai biya maka bukata. Kul Allah ya ce ka gaya musu hal yastawi al'ama wal basir, yanzu wanda yake gani wanda yake makaho mushriki kenan, wanda yake bauta abin da ba zai amfanar da kansa ba balle ya amfanar da mai kiransa, zai yi daidai da wanda yake bai gani? Shine wanda yake kan tafarki yake bauta wa Allah da yake ci yake gani? Am hal tastawi dhulumatu wan nur, ko kuma kana ganin wato gayyar duhu in aka hada ta a waje guda da kuma haske za su yi daidai wajen shiryarwa ba zai yi ba. A nan an yi jam'in duhu saboda hanyoyin za su wakilci hanyoyin bata ne, hanyoyin bata kuma suna da yawa kullum ƙara ƙirƙiro su ake yi, amma hanyar shirya kuma guda ɗaya ce shi za a siffanta ta da haske wanda ba a yi jam'insa ba. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه وكما سنسن يا أبنيدي سبحانه وتعالى وسا أبو كنتاريا وإن أبو كنتاريا خلقوا كخلقه سو أبو كنتاريا نتيجة دواء إنسو هلتوكين هلتوكين أبنيدي فتشابه الخلق عليهم sai halittun suka rikirkitar da su suka kasa gane wato tunda Allah yayi kaza wani ma yayi kaza to ya kamata kamar yadda aka bauta wa Allah to shi ma wannan a bauta masa dan a bashi hakkin sa, haka ce take faruwa ne sai suke bautar wannan Allah kai ka san ba haka bane ba. Sai Allah ya ce kul ka gaya musu Allahu khaliqu kulli shay'in, duk wani abu da ka gani Allah ne ya halicce shi, wa huwa al-wahid shine tilo wanda ba shi da nazihu ba shi da farko ba shi da ƙarshe, al-qaharu sarki mai rinjaye mai ƙarfi wanda duk abin da yaso haka yake yin sa. Wannan ayoyi wannan aya Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da ita ne baya ga faɗar abin da duka abubuwan da Allah ya halitta cewa shi kaɗai suke bautawa, shi kaɗai suke wasu jira wani layin jido mafis sama wato al'amma. To sai kuma Allah ya kawo wannan don ya ƙara nuna maka a hankalta cewa in ma ka ɗauki wani cewa zai iya yin wani abu to ba shi da ikon da za a iya musa. Waɗannan kuma abubuwan da suke wa Allah sujada suna yi wa Allah ne don ya cancanta kuma ya dace. Sai Allah ya ce
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
الله مدعوكتين سركي يتي أنزل من السماء ماء. الله مدعوكتين سركي مشيني يتي سوكر دروا دك سماء. نعم الله ينا سوي بقى من وسي مسالين يبدالين wanda wannan misalan za su yaye mana wani abu wanda za mu gane mu fahimta alaƙar zukata da saƙon da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. To sai ya kawo mana wani misali wanda yake da jaffa masu yawa wanda tsakanin misalin da abinda ake buga misalin da shi sun haɗu akan wa'ansu sifofi da yawa. Asali idan kana so a gane abu wanda ba a san shi ba to kakan iya ɗauko wani abu da aka sani sai ka kwatanta wannan wanda ba a sani din ba da wanda aka sani saboda wata sifa da ta haɗa su a tsakiya, wannan sifa da ita ake kira wajen mushabahi. To idan ya zanto abubuwan da shi wannan abin da kake so a san shi da wancan wanda already an san shi ya zama abubuwan da suka yi kamanceceniya suna da yawa sun yi kama ta bangare kaza, sun yi kama ta bangare kaza, sun yi kama ta bangare kaza, wannan shi ake kira at-tashbihu at-tamthili. To irin wannan tashbihin ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana iri biyu. Tashbihi na farko Allah ya ce anzala minas sama'i ma'an, Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa daga sama. Saukar ruwa din shine kwatankwacin saukar wahayi daga sama. Lokacin da ruwan ya sauka ai kaga zai jira a ƙasa ko
in yadda za a ƙasa kuma zai dinga gudu zai dinga gudu zai dinga gudu wannan gudun ruwa har izuwa inda zai je ya samu rami da zai shiga wa'annan ramukan su ne audiya da sai Allah ya ce fasalat audiyatun bi qadariha wato sai ramuka da ƙoramu da kududdufai da gulabe ruwan nan sai ya shiga cikin wa'annan ramukan bi qadariha kowane rami gwargwadon girmansa gwargwadon gangan ruwa nawa ne zai shiga wani ramin da yake ba zai ci sama da drum biyu ba wani kuma zai iya cin drum 100 ko 1000 ma kowane rami ya ɗauki ruwa gwargwadon ƙarfin da zai iya ɗauka to sai ya zanto wannan ruwan da yake tahowa yana ɗauke da kumfa saboda gudun da yake idan ya shiga cikin ruwa ya shiga cikin ramin sai kaga kumfa ta zo ta lullube saman ruwa to sai Allah ya ce fa tamala sayl sai wannan koramar ta dauki zabadar wata kumfa rabiya ta lullube saman ruwa a lura da kyau Allah ya saukar da ruwa daga sama wannan ruwan da ita goye malalo sai zo ya dinga shiga cikin ramuka da gulabe da kuma ƙoramu kuma da ya tashi saboda zubar da yake sai ya taho da kumfa bayan ruwan ya gama shiga sai kumfa ta zo kuma ta ɗare saman ruwan gaba ɗaya fata malas sairu sai wannan ƙoramar ta ɗauki zabadan wata kumfa rabiya da ita ce take sama ta lullube gaba ɗaya ruwan wannan shi ne misali na farko to abinda Ubangiji subhanahu wataala yake kwatanta mana a nan shi ne Allah ya kwatanta saukar da Qur'ani yake yi wahayin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda wannan wahayin yana shiryar da mutane ya sa su gane waye Allah to sai ya kwatanta shi da ruwan da yake saukowa daga sama wanda shi kuma wannan ruwan da shi mutane suke rayuwa kamar yadda ka san ba za a samu rayuwa ba in babu ba to haka zalika ba za a samu rayuwa ta zuciya ba in babu wahayi dan haka a ce kai kwana kai sati kai wata baka saurari wahayin Ubangiji ba ka hankalce shi ka fahimce shi to kamar kai kwana ko sati mako kenan ko wata baka saurari Alƙur'ani baka saurari baka sha ruwa ba yadda rayuwarka take cikin barazanar mutuwa to haka zuciyarka take barazanar mutuwa ita ma anzalna samaa'a ma'an ruwan nan yayi kama da wahayin da yake sauka ta ina suka yi kama wajen shabahin me wannan sifar da ta hada su shine shi ruwa yana bada rayuwa ta zahiri shi kuma wahayi yana bada rayuwa ta me ta zuciya to sai Allah subhanahu wataala ya sifanta yadda Qur'ani yake shiga cikin zukatan mutane sai ya kwatanta shi da ruwan da yake malalowa ya fada cikin ramuka sai Ubangiji subhanahu wataala ya fatanta shi shine fasalat audiyatun bi qadariha kamar yadda Qur'anin ake kai shi zuwa ga zukatan masu rabo suke karbar sa to haka ruwan shi ma duk wani rami da yake da rabo inda aka saukar da ruwa a wajen ruwa yake tafiya ya fada cikin sa an gane ko to ramukan kala kala ne akwai wani ramin yana da girma da fadin da zai iya daukar ruwa mai yawa to haka zalika zukatan su ma kala kala ne akwai zuciyar da duk girman shari'a ta tawo fadawa take ta shiga ta karbi shari'ar umarni ta karbi shari'ar hali kuma ta yi aiki da shari'ar shi yasa sai kaga mutum duk abin da Allah ya ce yana iya yi Allah ya ce ayi sallah yana yi ya ce ayi azumi yana yi ya ce ayi sadaka yana yi ya ce ayi zikiri yana yi ya ce a kame baki a kame harshe yana yi ya ce ayi tausayi yana yi ya ce ayi gaskiya yana yi duk abin da aka ce ayi zuciyarsa ta yadda ta karba Allah ya ce kar ayi zina baya yi kar ayi ƙarya baya yi kar ayi giba baya yi kada ayi lalaci baya yi kar ayi zalunci baya yi duk abin da aka kawo ya karba wannan an kaga babban zuciya kenan wacce take kama da babban ƙorama wacce duk ruwan da ya taho yana fadawa ciki ya zauna shine fasalat audiyatun bi qadariha audiya jam'u wadin ne abin da ake nufi da wadi kuma da asalin Hausa tsohuwar Hausa ana cewa zaza amma abin da ake nufi da zaza shine ramuka da kuzazzabai da suke tsakanin duwatsu inda mutane suke rayuwa to mu anan sai mu fassara shi da korama ko gulbi tunda su ne idan ruwa ya sauka ya sauka ya cika gidajen mu ya dake rumfunan mu ya sauka akan titunan mu ai hanya yake ne ma ko in ya samu hanya zai fita mu gudane ta kwata a hankali har ya tafi ya tike zuwa inda anan zai tsaya to shine fata bala sayru zabadan radiya sai ubangiji subhanahu ta'ala ya kwatanta mururu ko kuma matasul qur'ani lil quludi bi mururi alma'i 'ala al-awdiyati wannan kage shi ma wani wajhu shabai ne shi yasa aka ce wato a tashiya zama tashbihi ne tamthili kaga ruwan nan zai huce kan tuddai zai huce kan duwatsu har daga karshe zai samu istigrani a cikin rami da kwai da gulbi da gebe da korama kafin daga baya fada cikin teku wannan lokacin da qur'ani yake sauka yake fadawa cikin zukata sai Allah ya kwatanta shi da wancan to haka zalika shi wannan ruwan lokacin da yake shiga to zai zama akwai kumfa da take da abubuwan da ruwan ya dauko a hanya wata kila yana tafi a hanya sai kaga ya kwaso maka tarkace ya kwaso maka wasu hakukuwa ya kwaso maka wasu kara wasu karare idan ruwan da wayannan abubuwan suka fada cikin rami ai wayannan abubuwan sama suke yiwa ko shi kuma ruwan sai ya zauna a kasa to wannan rahwa din wannan kumfar da take cikin ruwa da ubangiji subhanahu wataala yake cewa fahtamala sayl zabadan radiya to ita bata tabbata a cikin ruwa sai ta yi sama to sai ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa mimma yuqiduna alayhi finnar misali na biyu kuma kukan je ku samu zinare da azurfa ma'adanai danyen zinare wanda asalin sa ga tabo ne ko azurfa idan kuna so ku yi kayan kwalliya da shi irin bandage ko awarwaro ko munduwa ko dan kunne ko wani abu ne daga cikin abubuwan da mata suke yin kalekale da shi ai za ku dauko wannan zinaren da ku dora shi a wuta idan kuka sa zigazigi aka dinga hurawa zai dinga tafasa in ya tafasa to dattin sai ya koma gefe guda sai ku zinaren ya koma gefe guda idan wutar ta gama ci sai kaga zinaren yayi kyau wutar ta mutu dattin kuma ya koma gefe ubangi subhanahu wataala yake cewa mimma tuqiduna alayhi finnar da irin kayan ma'adanai irin su zinare da azurfa da kuke zuwa ku dora su akan wuta kuna tafasa su da zigazigi ibtira'a hilyatin idan kuna so ku yi kayan kwalliya da su na mata aw mata'i ko kuma kuna so ku yi kayan amfani kamar wani kofi ne za a yi marikin sa da zinare ko kuma wasu kaya ne za a yi musu dajiya da zinare ko kuma a wata hula ce ta sarauta za a yi mata da gyadiyan zinare to aw mata'i shine mata'i din za ku kuna so ku yi ɗan su kayi da su shi ma ai za ku ga zabadun mithluhu a lokacin da kuke kona shin ai za ku ga wani datti da kofa irin yadda kuke ganin ta a ruwa ko misali ya ce kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil to irin yadda aka buga muku misalin nan idan ruwa ya zo akwai ruwa na hakika akwai kumfa idan an sanya zinare a wuta akwai zinaren akwai datti to haka Allah yake buga misalin gaskiya da ƙarya za a iya zuwa a baka tatsuniyoyi da labarai kamar yadda za a zo a karanta maka Qur'ani da hadisai idan zuciyarka ta tashi za ta fahimci wannan za kuma ta fahimci wannan amma wanne ne zai amfana da ita kamar yadda ka san cewa ruwan nan shi kadai yake zaunawa mutane su je su diba su yi ban ruwa su sha su yi amfani da shi to haka wahayi na Allah da maganganun manzo Allah su kadai ne suke amfana zuciya fa amma zabal wannan dattin da kumfar fa ya zahabu jufa'a sai ya tafi ba zai amfana da komai ba wa amma ma yanfa'un nasa amma ruwan da yake amfana da mutane fa yamkutu fil ardi sai ya zauna a kasa zalika ko wa'azi ne idan za a zo ai maka labarai a baka dariya a caja ka a iya wurin kake barin sa musamman wannan abun ba wai ya shafi iya kafirai ba a caru abinda muke so shine idan za a yi wa'azi ai malam wanda zai zo yau za a bada caji to abinda ake so kawai wani lokacin abinda zai baka mamaki kuma ya baka tausayi shine lokacin da malam wanda zai zo yayi bayani na ilimi hankalin mutane baya kai a wanda zai saurara kawai dai ana ji ne ana Allah Allah isa wurin da zai bada caji ko wurin da zai zunguru wannan ya zunguru wannan ya taba wannan ya taba wancan to idan Allah ya ba malam wani sabati sai kala mutane yayi musu abin da zai amfanar da su idan kuma ya dakata mutane to zai zunguro can ya zunguro nan din duk motsi sai kaga ana ihu ana kabbara to amma ihun nan da kabbaran nan ba inda za a dora zuciyarka akan sikeli a ga nauyin imanin ta nawa to idan aka gama wa'azin aka ce ka koma a sake dora ta in ka ci sa'a shine imanin ya tsaya a yadda yake a jiya din bai yi kasa ba ma kun kuma kai gulma a wajen ka hada da zagi ka san musu bayan kabbaran ma haƙi a hada da wani ihu to sai kaga imanin yayi kasa amma lokacin da malamin zai tsaya ya karantar da kai shiriyar da take cikin alkitabu wa sunna to a lokacin watakila in ya baka karatu na minti 30 Allah ya ce dake ka zuciyar tunda kowace zuciyar bi qadariha akwai zuciyar da in ta taho gaba ɗaya karatun take diba akwai wacce kuma shaydan ya zo ya dan zungureta ya dan cike wasu bangarori ana dan cikin karatun sai ya dan buɗe WhatsApp haka a daidai lokacin to ya dan sauka a shoulder ba zai samu ya fahimci abin da ya kamata ba a shikenan hankalinsa yana dan kan kasuwa da an faɗi wani tasbihi sai hankalinsa ya dawo kai da an faɗi wata magana tuba sai hankalinsa ya dawo kai da malamin yayi wani usulubi ko ya daga murya ko ya soke murya sai hankalinsa ya dawo kai to quantity na abin da ya dauka sai karawa ya kara accelerating imaninsa da zai sauka a dauki zuciyarsa a dora ta a sikeli sai kaga ya kara samun karuwar imani to fa amma zabadu wancan charging da bandariyar da barkwancin da labarai wani labarin ma na ƙanzon kuregi fa ya zahabu jifa'a a iya wurin za ku bashi amma ma yin fa'un nasa fa yadda su fila akwai wa'anda majalisunsu kawai in sun kulla shi shi ne duk wani mutum na Allah sai sun zage shi duk wani mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sai sun fito da wani abu sun ce wane ma yana kaza wane ma baya kaza wane ma wasu kuma sun zauna an banda karerai da labaran wa'ansu mutane wanda baka da tabbas akan labarin su haka sun musamman yan bid'a ba za a koya maka san Allah ba akwai wanda in ya zauna to daga farkon karatunsa har ƙarshe yana so ya koya mutane san sa ne shi da kansa da kuma a ji tsoronsa wani har dukan kirki yake yi ya ce ba wanda ya zana ya fata-fata da wani na gama da wani to a ƙarshe dai abin da yake so ya kwatanta ku kiyaye ni dan ni ba sauki ne ba wai a kiyaye Allah ba Allah shi ya haddirukum Allah nan sauki kuma yana kokarin shi malam yana koratar da ku kansa a'a magana ce matsala ce ta ilimi ya kamata ni a matsayina na mai da'awa in yi kokari in saita kwakwalen ku yadda in kun tsaya a gaban Ubangiji za ku samu mafita amma sai in kokari in gwada muku kokari na da kwanjina in fito ina nuna muku cewa ni kuma ga yadda nake ga halin da nake ciki ga yadda nake gashi ku ciki a cikin maganganun ma in yi ku safurai to idan kuna kaunata za ku ji daɗi amma magana a iya nan za ta tsaya kuma wallahi in ba ta cutar da ku ba to za ta amfana da ku amma idan na zo kuwa na mai da hankali a kan me shirya a cikin maganan nan ba ruwana da wane ya yi kabbara ko wane ya yi ihu ko wane ya yi murna ko wane ya yi dariya ko wane ya ji daɗi ba shi ne asalin abu da ya kawo amma Allah ya taimake ni a wajen kisarwar na yi wani abu da ya taɓa zuciyarka har kai kabbara wannan ba bako ba ne ba maza rasu ma ya yi magana sahabbai sun yi kabbara lokacin da ya yi maganar ya juju wa ma juju ya ce mutum 999 duk za su yi wuta mutum ɗaya ne zai aljanna sahabbai suka tsorata suka firgita maza la ce ku yi haƙuri ba ku ba ne ku kwantar da hankalin ku akwai wasu al'ummatai in dai sun kasance a cikin mutane to sai sun fi mutanen yawa su ne ya juju wa ma juju ko ina fatan in Allah ya yarda in aka kasa ɗan aljanna uku ku ne kaso ɗaya sai suka Allahu akbar sai akwai sai tabbara maza na ce kai ina ma fatan ku ne rabin ɗan aljanna gaba ɗaya to kaga an yi magana su taba sai suka yi kabbara saboda ita kabbara wani lokaci ba baka san kai ta ba to amma kaga ai maza na kuma ya gaya musu wani abu ne na aikin da Allah ya turo shi yayi musu bishara kuma yayi musu bishara haka zalika aka gaya muku irin nasarar da mu'minai suka yi akai sa'a malamin ya iya bayani ya iya jawabi ya motsa tunanin ku akwai kabbara alkhairi ne gare ku gare shi amma ba akwai wanda ba jama'a in ya gano wa ba ai kabbara ba to sai fa ya tsaya ya nemo wani abu na musamman da ai kabbara haka zalika ita kanta bandariya da barkwanci in dai ba za ai ƙarya a ciki ba in dai ba za ai ƙarya a ciki ba ba laifi bane ba idan malami ya amfani da wannan salam domin sawa mutane na shaɗin da za su fahimci gaskiya a zai musu karatu ne na awa ɗaya da kansa sai ya fahimci cewa an ɗau dogon zango ba a numfasa ba wataƙila sai ya kawo musu wani abu na gaskiya ba ƙarya ba wanda aƙalla zai sa ko da murmushi ne wasu su yi akai murmushi akai dariya ya mazai dawo kan hanya shi ma wannan ba laifi ba ne amma dai malami ya zanto kullum ta Allah sai dai ya sa ku dariya sai dai ya sa ku caji wannan ba haka magabata na da risiya ba haka manzo Allah sama yake ba ma aslan ba haka sahabbai suke ba gaskiya ba haka a'immatul huda suke ba haka su maliku suke ba haka su shafi'i suke ba haka su ahmad dan hanbal suke ba haka su abu hanifa suke ba haka su bukhari suke ba haka manyan a'immatul huda suke ba idan suka saka shari'a a gaba to ita suke fito da mutane ba kuma aikin malami bane ya zauna ya zama ya zama BBC jiya an yi kaza a gari kaza shekarar jiya an yi kaza ran nan ma akwai kaza ya zama majalisin nasa ya zama diman da'iman sai dai watsa labarai shi kuma wannan watsa labarai ba kowane labarin da yake kunshe da shari'a ba shi ma wannan zai zama zabat kuma fa yadhhabu jufa'an akwai labarin da Allah ba zai tambaye ka ba dan baka ji shi ba akwai labarin da ba za ka cutu ba dan baka ji shi ba akwai labarin da yana da amfani amma akwai abin da yafi shi amfani shiriyar nan ta fi shi amfani shi labarin in ka je gida za ka kwanta bacci ka yi browsing ka duba ka gani su akwai wanda dama sun je sun yi karatu ne an koya musu yadda ake siyagar labari da bada labari shi ma malamin daga nan ya ji can ka je ku ji tare da shi a can a nan kuma majalisi sai a koya maka san Allah da ƙaunar Allah da kuma bin Allah da san annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'a shi kuma karatun da wasu ke renawa ai malam wani ya cika tsawaitawa a ai malam wani maganar sa ba cika ganewa ba amma ko fa zaka iya gane maganar da tafi wannan sarkakiya idan kana san a hakke ba da sunayen malamai da shekarun mutuwar sa yanzu ƴaƴan mu da suke iya karanta sunayen ƴan balkaga harfai uku ba wasali amma kaga sun karanta ne ne hamma ba ke yake yadda suke iya rike rijal na bal kaga kalmomi harfai uku ba wasali amma sai ka ga yaro ya karanta shi daidai saboda yana so yana mai da hankali amma yanzu da an ce masa lalaka iya ce ka ci na wani malami da aka faɗa ni na ma ka sarike shi saboda shi wannan baya cikin abubuwan da ya san mayar a kan to wancan duk zabad ne ya zahabu jul'a'a amma bayan fa'ul nasa fayan kusu jul'a'a amma yadda ruwan in ya zauna zai amfana da mutane to haka shi ma wannan wahayin da aka koya zai amfana da mutane don haka kira gare mu dinga tsoron Allah mu dinga wa'azi da Qur'ani mu dinga wa'azi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu dinga bin tafarkin magabata wajen wa'azi mu karantar da mutane mu koya musu tauhidi da aqida mu koya musu ibada mu koya musu zama mutane nagari masu kanin da kai wa'anda in ka gansu za ka ga surar Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada bai da majalisa su wajen zaki yanzu me gari yawa ya a ce wai yau kai kana ta kama kai ahli sunna ne wai har wani dan bid'a zai maka raddi amma ya bibi maganganun ka ya iya tara zagi 10 ko 20 kuma kai ahli sunna ne yanzu dan Allah zaka iya kawo min zagi dai a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam babu ko daya ba bata man rai bane in kana ta kama ka fusata saboda an taba ubangiji me ba a gaya wa Allah ba a lokacin manzo Allah sama amma da ya tashi sai su magana ta manzanni sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sai suka koyi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Saboda dan Allah masu da'awa ji tsoron Allah, idan ba za ka iya kiran nan ala basiratin ba, ka ajiye ka samu wani abu ka ci gaba da yi, aƙalla ka ci gaba da karɓar mutane su dinga zuwa suna sauraron mutanen da suke da iya wannan. Idza lam tastati shay'an fad'a wajawizhu ila ma tastati. Kuma ba zai yiwu a amfanar da mutane ba sai kuma ana karatu, sai an yi wa'azi sai kuma an karantar. Da wa'azin da karantarwar duka akwai kyakkyawar hanya ta musulunci wacce ya kamata a dinga bi. Sannan mu kuma mutane masu sauraro mu mai da hankali akan abin da zai amfanar da mu, mu mai da hankali akan abin da zai kai mu zuwa ga Allah. Ka duba a cikin hadisin Abdullahi bin Umar wanda Imam Tirmidhi ya rawaito da sanadin hasan, kaga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke koya maka komai ka dinga tafiya zuwa ga mai amfani. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma taqulu bi bainana wa bainal ma'asi. Ai khashya tana da kyau, khashyatullah tana da kyau, amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in zaka ba mu ma ka ba mu wacce zata hana mu sabu. Dan nan maka komai ka nemi mai amfani. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatan. Da'ar ubangiji ai abu ne mai kyau, amma ka ba mu wacce in mun yi ta za mu samu aljanna. Wa min al-yaqini ma tahawwin bi alaina musa'ibar dunya. Ilimin ma da yaqinin ka ba mu wanda in muka sadi shirayyar duniya za ta zai mana ba komai ba. To haka zalika ko wa'azi ko karatu ko menene kai ka je ka sauraro wanda zai amfanar da kai, wanda zai sa ka wange lafiya ka gama da ubangiji subhanahu wata'ala, ka je ka haɗu da Allah lafiya. Fa amma zabadu, amma wannan kumfar da take sama, fa yadhhabu jifa'an, ita bata amfanarwa, wato sai kaga ta tafi haka nan a banza. Abin da ake nufi da jifa'an ay tadhihan murman, wato za ta zama a banza, a an murgar da ita ba za ta yi amfani ba. Kaga wannan kashedi ne ubangiji subhanahu wata'ala yake yi wa mushrikai a gefe guda akan cewa su ne zabat din, daga ƙarshe kuma za a rinjaye da su, za a kuma a karkashe su, kuma muminai su ne za su wanzu a ban ƙasa. Wa amma ma yanfa'un nasa fa yanfusu bil ard, amma abin da zai amfanar da mutane kuma sai ya ci gaba da zama a ban ƙasa. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya jikarsa da rahama a cikin majmu'u fatawa 19 yake cewa والذي يرفع الناس ينقص في الارض ويستقر كذلك القلوب تخالط الشهوات والشبهات. haka zukata sha'awa da shubha sukan zo su cakudu da zuciya. fa idza taraba fi al haqq, amma idan gaskiya ta lullaba zuciya, sarat fiha tilka al shahawat wa shubuhat, sai kaga wato wannan sha'awar da shubhar sun taso wa zuciya, sun mata za ku tufa, amma karshe sai su tafi a banza. wa yastaqirru fiha al-iman wal qur'an, sai kaga imani da qur'ani sun zauna a cikin zuciya. allazi yanfa'u sahibahu wan nasa, wanda shi zai amfanar da mutane ya amfanar da shi. qala wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar tira'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu kadhalika yadhribu Allahu al-haqqa wal batil. فهذا المثل الآخر وهو الناري فالأول للحياة والثاني للضياء. انتهى كلامه رحمه الله. ابن القيم الله يجعل سلامة أتسيه إلى من الوقت إن يمغنى من كو تولنا مثال يكي تشوى وبنجد سبحانه وتعالى يا قطن تامن وحي دي سوكر لحياة القلوب دين راي زكاتا والأسماء والأبصار كبير راي كنوا da idanuwa bil ma'i allazi anzalahu li hayati al ard bin nabat, ya kutanta mana shi da ruwan da ya saukar dan ya raya kasa kuma ya raya tsirrai. wa shabbaha al qulub bil awdiyati, sai Allah ya kutanta mana zukatan da ramukan da ruwan yake shiga. fa qalbun kabirun, akwai zuciya wacce take babba, ya sa'u ilman aziman, wata takan dauki ilimi mai girma. kawajin kabirin, kamar wato rami ne na ruwa wanda yake babba, ya sa'u ma'an kasira, wanda yake iya daukar ruwa da yawa. wa qalbun saghirun, da kuma wata zuciyar karama. innama yasa'u bihasabihi, shi yana iya daukar ruwa ne gwargwado. kalwadi saghir, kamar dai korama ce wacce take karama. fasalat awdiyatun bi qadariha kowace korama sai ta cika da ruwa gurgurdan girmanta wahtamalatil ulu wahtamalat qulubun min alhuda wal ilmi bi qadariha suma zukata suka kwashi shiriya da ilimi gurgurdan yadda za su iya dauka wakama anna sayla idha khalat al arda wa marra alaiha kamar yadda wato ruwa idan ya hadu da kasa ya jifta ta kasa ihtamala wusa'an ka san yana daukar yayi da karikice wa zabadan da kuma kumfa haka zalikal huda wal ilm idha khalat al quluba athara fiha min ash-shahawat wa shubuhat haka zalika ilmi ma in yadda ki zuciya to zai kwankwashi shubha da sha'awa da take cikin zuciya sai kaga shubha da sha'awa sun tashi suna kokarin su kalubalanci ilmin to me yake faruwa li yaqla'aha wa yudhibaha kama yusiru ad-dawa'u waqta shurbihi min al-badani akhlaqahu kamar yadda ka san magani idan ka shashi to yakan harzuko cutar da take cikin jikinka to in cutar ta harzuko karshe wannan hayaniyar banza ce za ta gama furarinta karshe sai ta lafa sai ka kasa yadda ita ko ta fita a guni ko ka fitar da ita a numfashi shi ko maganin sai ya baka lafiya da izin Allah to haka zalika shi ma ilimin in ya shiga zuciyarka da shiriya in suka shiga zuciyarka sai su gaurayo abin da ke cikin zuciyar su hayayyako maka wannan sha'awar da shubha sai sha'awar da shubha sun tashi sun gama hayakinsu karshe sai su fita a banza shi kuma ilimin sai ya amfana da kai da shiriya zuwa karshe abin da Ibn Qayyim ya faɗa wannan kuma yayi daidai da misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa inna masalama ba'athani Allahu azza wa jalla min al-huda wal ilm fatankucin abinda Allah ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi kamar sali ghaizin kamar ruwan sama ne asaba arda yizo ya sauka a kasa kare ruwan sama ya sauka fakadat min hafa ifatun tayyibatun qadilatil ma akwai kasar da take tana da kyau in ruwa ya zo sai ta tsotsi ruwa fa ambatatil kala wal ushbal kathira in lokacin fitar da tsirrai sai kaga ta fitar da ciyayi da hakukuwa da abubuwa masu tarin yawa wa kana minha ajadib akwai kuma kasar da tana da dan tauri amsakatil ma sai ta tsotse ruwan amma ba za ta fitar da tsirrai ba amma duk ran da kuke son bobal in kun haka wajen za ku samu ruwa falafa Allah biha nasa sai wannan kasar ta zo ta amfanar da mutane da wannan ruwan a haka rijiya a haka inda za a yi ruwa sannan sai maza da su ke cewa fa sharibu minha wasaqaw wara'u wa asaba qa'ifatan minha ukhra to akwai kuma kasar ta uku innama hiya qi'an ita faqo ne da ita kasa ce faqo wacce take gabaki daya ba ta iya tsotsa ruwan la tumsiku ma an ba za ta tsotsa ruwan ba wa la tumbitu kala an ko ba za ta fitar maka da abincin dabbobi ba ko abincin da mutane za su ci fazalika masalu manfa ha fi dinillah wannan shine fatankacin mutumin da ya fa'idantu ya fahimci addinin Allah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi Allah ya amfanar da shi da abinda Allah ya aiko da shi fa'alima sai ya koya wa allama kuma ya koya shine na farko kenan wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'san da kuma misalin wanda kwata-kwata za a kawo shiryawar amma kwata-kwata ba zai daga kansa ya saurare ta ba walam yaqbal hudu Allah alladhi ursiltu bihi ba ma zai karbi shiryar ubangijin da aka aiko da ita ba kuma haka ne ka duba a shiyar akwai mutumin da duniya ce a gaban sa kawai harkar kuɗi yake yi bayan harkar kuɗi kwata-kwata baya tun harkar lahira akwai mutumin da harkar siyasa ce kawai a gaban sa shi bai san Allah ba abin da ya sani kawai manuba ta siyasa da harkokin siyasa zai iya invested in kudin sa akan harkar siyasa zai mutunta wanda ya san siyasa duk abin da zai kawo mai maslahar siyasa zai yi amma maganar addini kwata-kwata ko a cikin sa baya ganin masu addini da kima da daraja balle ya darasa addini in ka ga ya biyo ta kan masu addini to a siyasance ne yana ganin cewa yana da maslaha da su amma ya tabbatar da idan ya gama da su ma zai iya cutar su ya zalunce su ya kyale su sai zuwa lokacin da yake sake bukatar su sai zo da abin da suke so ya sake watsa musu tsaba ya kuma janyo su jikinsa akwai wanda kuma rayuwarsa ta duniya ce kawai a gabansa harkar wasanni harkar holewa da shakatawa amma magana Allah da abin da ya shafi babuwar zanci wannan misali ne Allah subhanahu wataala ya buga mana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma ya buga mana domin mu ji ko mu gane wani subhanahu wataala ya ce kadhalika yadribu Allahu lin-nasi al-amsal kadhalika yadribu Allahu al-amsal kama haka ne ubangiji subhanahu wataala yake buga misalai ga mutane dan su ji kuma su hankalta kuma su gane su yi abin da ya dace
للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد
للذين استجابوا لربهم الحسنى الحسنى الجنة كتشاور مكوما تاتبتا الذين استجابوا لربهم وانا سوى كربك ربهم جيزوس وانا اكي مسوى عزي سكتي aka kwamfashi zukatansu aka gyara su da bidonsu suka gyara aka kira su zuwa ga addinin Allah suka bi suka zo aka nemi su taimakawa addini suka zo suka taimakawa addini to wayannan ga sako ya Allah ya ce a gaya muku aljanna ta tabbata a gare ku walladina lam yastajibu lahu wayanda kuma aka kira su suka kiji suka kisi zo su saurara suka zagi malaman suka ci mutuncinsu suka sa musu ido suna neman yadda kusakuransu suke don su bayyana wa da duniya don su sa duniya ta raina malaman da cikar shiriyar da suke kawowa wa'annan law anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce Allah ya da a ce suna za su iya mallakar abin da ke cikin duniya gaba daya wa mithlahu ma'ahu a kara musu da kwatankwacinsa a hada musu gaba daya a ce suna da cikin duniya biyu rana alkiyama Allah ya tsaye da su suka ga irin kubar da za a yi su lafta da bihi da za su iya bayar daga baki ɗaya duniyar da kwatan kwacin ta dan su farshi kansu ulaika lahum su'ul hisabi wa'annan lallai mummunan hisabi ya tabbata a gare su me mummunan hisabi kuwa shine a tsaye da su a yi musu kididdiga akan kowace ni'ima da Allah ya musu kai gode masa kuma a yi musu kididdiga a musu bin diddigi da bice da kulli akan kowane sako da suka yi ubangiji kuma sun hada kai wa ma'awahum jahannam kuma mu kuma su ita ce wutar jahannama wa bi'sa al-mihad wa tutur da shimfida ta zama ita ce wutar jahannama
na'am a man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'ma إنما يتذكر أولو الألباب
الله يتي أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك شن وند يسن شوى أبو دا أكا سوكر مكا دا أبنجي الحق شيني قسكيا زي زمدي دي كمن هو أعمى كمن وندي كمكاو نبي ما سن شوى الدين شيني قسكيا هيكا نغني أنها أسلاسي دي دي wata kuta ba za su yi daidai ba wanda yake ya gamsu da cewa zancen Allah gaskiya ne zancen manzo ma gaskiya ne da wanda kuma kwata-kwata yadda ka ga makawo baya ganin hanya shi ma ka baya gane cewa wannan gaskiya ne wannan ba gaskiya ba illa iya ka an yi magana ce kun raba mana hankali wannan yana izala wannan yana dariqa wannan yana shi'a to wa za mu bi kai kuma kana dan iska kenan haka ba ta kai hukunta suna kenan a'a to shikenan dan hujjar wannan yana izala wannan yana dariqa wannan yana shashi yasa ba ka tsaya ka gane gaskiya ba saka tsaya ka fahimci gaskiya mana ka gani wane ne a cikin wayannan din yake ce baka Allah ya ce manzon Allah sama ya ce innama yatazakkaru ulul albab sai dai wayanda suke wa azuwa ba su hankali ne kada suke wa azuwa mahaukata ko ka ga musu ba za su gane sai Allah ya ce
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق
سواء نيني أولي الألباب suwaye masu hankali sune alladhina yufuna bi ahdillahi sune wa'anda suke cika alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala sun daukar wa Allah alƙawarin cewa za su bauta masa ba za su yi shirka ba tun kafin a halice su Allah ya ce musu ba ni ne ubangijin ku ba suka ce ubangiji kai ne mana to tun da suka zo duniya aka sanar da su Allah ba su taba kasa abu wajen bautar Allah ba saboda sun san za su koma zuwa gare shi kuma ba sa karya alƙawari wala yanquduna al-misaq ba sa karya alƙawari sannan alƙawarin Allah din kuma wanda suka dauka tsakanin su da mutane zamu yi kaza kuma za su ba marasa kunya marasa mutunci ba wanda suke dauka alƙawari dan duniya ta san sun dauka in an zo an kebe sai kai kun fasan cewa mun fada ne fa saboda yanayi kuma haukata ne za ku ce bi ku kaza a ko masu cika alƙawari wanda suke mu'mine na gaske dawa wanda baya cika alƙawari kuwa munafiki ne mu ba shi da addini kamar yadda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah ya ce ayatul munafiqi thalathun idza haddatha a wa in sama wa salla wa za'ama huwa qala inni muslim kamar yadda ke cikin riwaya Muslim amma idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atimi nakaraka wa idza wa'ada akhlafa sannan ya tabbata a cikin musnad al-imam ahmad da sahih ibn musnad al-imam ahmad da musnad al-adiyya al-mawsili da musnad al-bazza bi sanadin sahihin kashams daga anas bin malik allah ya kara da gare shi yace ticcen da manzo Allah zai mana kutuba sai ya ce bana la imana liman la imana liman la amana tala wanda duk bashi da amana bashi da imani wala dina liman la ahadala wanda duk baya cika alƙawari bashi da addini saboda ka rashin cika alƙawari rashin addini ya ku ɗan siyasa ku tsoron Allah ku dinga cikawa mutane alƙawari idan ka dawo alƙawarin zaka tsare amanar rayukan mutane zaka tsare amanar dukiyoyin su zaka tsare amanar mutuncin su wajibi ne ka tsare amanar mutuncin su kullum kuna tsara maimaitawa kana ce I pledge to Nigeria my country nayi alƙawari ga Nigeria ƙasa ta to be faithful zan zama mutum ne mai imani mukhlisan li ikhlasi loyal zan zama mai wafa'i alwafa'u bil ahd kenan an honest zan zama mutum ne gaskiya mai amana to be faithful loyal and honest an akuna mukhlisan wa fi aminan shin ka zama mukhlisan din ko kuma kai da iyalinka ne kawai sai kuma abin da zai sa ka ƙara cin zabi kuma ka tabbata akan tsari shin ka zama wafiyan din abin da kakanninka suka yi ka dora a kai kana cewa the label of our heroes shall never be in vain haka yake ta ko ko an canza an canza na sallan ta
an canza
ya salam ni ba zan iya wannan sabon ba amma an canza shi yake cewa da menene the label of our heroes eh shall never be in vain ba zai taba tafiya a banza ba ka ce to serve our father's land za mu tsaya mu yi wa kasar iyayenmu da kakanninmu aiki tukuru kuma zan kaje to be faithful loyal and honest and to serve Nigeria with all my strength wa an akhduma Nigeria bi kulli quwwati duk karfin da Allah ya bar da kudina da kwakwalwata da siyasata haka muke yi kaga ba wa alwafa'u bil ahd to serve Nigeria with all to defend her unity zan yi kokari in kare Nigeria a matsayin kasa daya in ji a kai matsaurin kida ko da duk wa san gidan ku ban sa kawai da Allah ji kan sa abu da lalle ba amina kuma la amina kan abuwa rahimahullah shine wa an astamsika bi shafiha wa majdiha and uphold her honor and glory sai ka ce so help me God kana faɗa kana mana ta ko taro aka je an tashi sai an yi wata tsayuwa ta banza da wuki an sake ɗauka wannan alƙawarin amma ba za a iya tabbatawa wannan ba Allah ne ya saukar da shi ba amma magana ce ta gaskiya muna da wafa'i bil ahd din nan kuwa ka saka hannunka a zuciya wai kai nan kana ƙara kararo abin a zuciyarka ba ka da hankali kenan innama yatazakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-misaq kana daukar misaq din baka cikawa jama'a mu dai mu zama masu cika alƙawari haka zalika mu kan mu zama masu da'a da cika alƙawari a maganganun mu da ayyukan mu da al'amuran mu da mu'amalolin mu da junan mu tela kai alƙawari zaka ba da dinki lokaci kaza to ka ba da dinki a wannan lokacin kai kuma kai alƙawari zaka biya ka biya a lokacin da su zaka biya mu zama mutane masu tsari masu da'a allazina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-misa aha
wallazina yasluna ma amara Allah bihi ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب
wannan masu hankalin kuwa sune waɗanda suke sadar da abin da Allah subhanahu wataala ya umarni da a sadar da shi shine zumunci kenan hadisi ya tabbata daga Anas bin Malik Allah ya kare da a gare shi a cikin sahihain Muzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yusaba lahu fi rizqihi wanda duk yake so a ƙara buɗa masa a arzikin sa wayin sa'alahu fi ajalihi kuma a dan jinkirta masa a ajalin sa ko fi asarihi falyasil rahimahu ya sada zumunci Allah ya yi umarni da a sadar da zumunci lokacin da ubangiji ya gama halitta baki daya to sai zumunci ya tashi fa akhadha bi hikmatir rahman sai ya tsaya yayi riko da hikmatir rahman alhiku a jikin mu halitta shine madaurin wato madaurin kamar inda mutum idan ya haɗe in zaka yi haji ko umara idan ka tattara wannan zanin inda kake dunkule shi gaba daya ka tattare shi to nan ne haƙƙinka to ubangiji yana da haƙƙi amma Allah ne kadai ya san yadda na sai yake to amma mu a mutane idan aka yi riko da haƙƙinka to an riƙe ana kusa da kai sosai kenan to mu muna tabbatarwa da ubangiji abin da ya tabbatarwa da kansa ko manzon sa ya tabbatar masa sannan kuma muna fa'idantuwa da hikimar da Allah ya aska mana wajen tabbatarwa ba ma tafiya zuwa ga hikimar kawai mu kore wa ubangiji sifar da ta dade da sifar ta kansa musa ubangiji ya sifantu da sifa ta kamala to sai zumunci ta je ta yi riko da hikmatir rahman sai ubangiji sai take cewa haza makanul a'id bika ya ubangiji duk wanda ya girko ya taho wurinka yana neman kariya a nan zai tsaya to ni ma ga na to ubangiji a tanye ni a taimake ni ka mutane su yanke ni su banza da ni sai ubangiji ya ce yanzu ya kai zumunci a larabci zumunci mace ne ko bai ishe ka alfahari ba ka gamsu cewa duk wanda ya yanke ka sai na yanke shi na ci sadar da shi da abin da yake so ke na ko wanda kuma ya sadar da kai sai na sadar da shi ma'ana zan sadar da shi da abin da yake so da ka yi siluna ma amara Allah bihi an yusa abin da Allah ya ce a sadar shi ne zumunci to za a ga masu hankali suna sadar da zumunci abu na farko na sadar da zumunci shi ne ka tabbatar da alaƙar da take tsakaninka da shi mai zumunci in mahaifinka ne idan ɗanka ne idan ɗan uwanka ne karinka idan baffanka ne ka gamsu ka yadda kakkai inkari abu na biyu kuma ka yi masa abin da a al'adance irinka yana yi idan ya gaza ka tallafo shi idan wani abu na alkhairi ya samu ka yi murna a zuci kuma a ga murnar a zahiri kuma ka taya shi murna idan ka ga baka ganinsa ka ziyarce shi idan kana da hali ko kana da iko idan ka ga zai fada cikin halaka kai kokarin ka tsamo shi kar ka bari a hada baki da kai a cutar da kai muna yin haka to sune allazina yasulla ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum kuma suna jin tsoron ubangiji alkhashiya shine kana jin tsoron sa kuma wajen sa kake tafiya asali a dabi a can kana jin tsoron abu to bashi baya kake to shi kuma Allah shi kana tsoron sa kana san sa lokacin da kake fashewa da kuka saboda tsoron azaba sa kuma kana hango aljannar sa da haka wurin sa kake tafiya ya baka aljanna waya khafuna su'al hisab kuma suna jin tsoron munin hisabi ran alkiyama da kullun addu'a su shine Allah ya sa mu gama da duniya lafiya a an ce abu kaza yana rage zunubi suna yi a an ce abu kaza in kai yana sawa Allah ya baka gafara suna yi kaga mutum dukkan gare wasu amma azumi yazo mata yake samu da ladar kadar saboda a gafarta masa zunubansa me yasa saboda a can kasan zuciyarsa akwai imani da cewa in ka tafi wajen Allah da zunubin ka shinka ya rushe kuma Allah in ya san kana da wannan tsoron a zuci shi kadai ma sai ya kalle kai maka rahama ya ji tausayin ka wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab ya kamata mu ƙara shi amma lokaci ya kure wa muslimin ala shi ne ya kamata mu taka miki anan in Allah ya kai mu gobe sai mu ƙara sa abin da ya saura sifofin a wayannan kulul albab din Allah ya gudu ya samu a cikin su Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata sannan mu faɗa da Allah ya ba mu ladan sa wanda muke kuskure ko ubangiji Allah ya yafe mana hada sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in muna ƙara sanarwa kamar yadda aka sanar a karatun yamma cewa a yau 20 ga watan Ramadan 1446 an samu taimakon kuɗi zuwa ga hidimar marayu daga Alhaji Tukur Umar Yabo dan masanin Yabo naira 200 ya bayar haka kuma an samu daga wajen Alhaji Ibrahim Ali Yabo dan Amar bin Yabo shi kuma ya bada naira 200 sannan zagayen da ƴan agaji suka yi a harabar Safana da unguwar Rogo a kwana biyu da suka wuce 18 ga wata an tara naira 5,500 a kuma jiya 19 ga wata a duka dai waɗannan guraren biyu an tara 7,200 sannan wani bawan Allah ya bada dila shadda da yace a tufatar da marayu 60 waɗannan mutane ga baki ɗaya su ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi da waɗanda duk suka taimaka a baya da waɗanda za su taimaka a gaba ma wanda kuma ba shi da shi Allah ya bashi abin da zai taimaka muna roƙon ubangiji ya karɓi ayyukan mu baki ɗaya Allah muna roƙonka a yau ake fara sa ran samun rahmarka wacce ba a same ta ba gaba ɗaya a wannan shekara Allah ka sa muna cikin wanda za su same ta Allah ubangiji muna roƙonka أصاب ناس في الباي كذا ذاس قال يا تقدر أو نشكره اللهم ارحم تضرعنا اللهم ارحم تضرعنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وآمن خوفنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وتقبل أعمالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين